sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu yaro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Hadisi Kyari ce tare da Sarfilu Hashin Gumel da sauran abokan aiki muka sake dawa a shirinmu na hantsi yau Laraba 27 ga watan Afrilu. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a yau ne a Zurich hukumar kwallon kafar duniya ta rufe shafin cece-kuce da ke tsakanin kasashen Algeria da Kamaru a lokacin da kasashe biyun suka gabsa wasa. Muna kuma dauke da maimaitin shirin ciwon yamace wanda Aisha Ma'azu ta shirya kuma za ta gabatar. Sai muhimmin rahotanni daga jaridun Kamaru. Sannan kuma za mu kawo muku nasihar watan Ramadana. Amma kafin nan bari mu fara da shirin labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya. Jiya Talata Amurka da kawayenta sun nuna cewa suna tafiya cikin sauri da karfi don tallafa sojojin Ukraine don yakar mamayar Rasha na watanni biyu. Da farko Amurka tana bukatar makonni don tura kayan aikin soja da kayan yaki zuwa Ukraine. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya shaidawa kwamitin harkokin waje na majalisar dattijai za iya aika sabbin makamai ga 'yan Ukraine cikin kwanaki uku. Blinken ya ce bayan da shi da sakataren tsaro Lloyd Austin suka gana da shugaban Ukraine Vladimir Zelensky a Kyiv a ƙarshen mako, kasashen biyu sun yi daidaito da abin da suke ce suna bukata da kuma abin da suke tunanin za su iya bayarwa. Jamus ta ba da sanarwa a jiya Talata a karan farko cewa za ta aika da manyan makamai zuwa Ukraine, inda za ta fara da jigilar na'urorin kariya na jiragen sama 50 a cewar kamfanin labarai na Bloomberg. Babban lauyan gwamnatin Amurka ko Attorney General Merrick Garland ya faɗa jiya Talata cewa gwamnatin Biden tana goyon bayan dokar da za ta buƙaci wasu kuɗaɗen da ake kwacewa daga hannun 'yan mulkin mallaka na Rasha su tafi kai tsaye zuwa Ukraine. Wannan ba halin da ake ciki ba kenan, Garland ya shaidawa kwamitin kasafin kuɗi na majalisar dattawa yayin da 'yan majalisar suka yi masa tambayoyi game da kaddarori da ma'aikatar shari'a ke kwacewa daga hannun wasu makusanta kuma hamshakan attajirai na shugaba Vladimir Putin bayan ya mamaye Ukraine a ranar 24 ga watan Fabrairu. Ma'aikatar shari'a a ƙarƙashin jagorancin Garland ta ƙaddamar da wani sabon sashe mai suna Klepto Capture don taimaka wajen aiwatar da takunkumi kan jami'an gwamnatin Rasha da manyan masu kuɗi da ake harin jiragen ruwansu da jiragen sama da gidaje da ma sauran kaddarorinsu. Fatan da Amurka ta yi shi ne ƙawayen Putin su matsa masa ya kawo ƙarshen yaƙin da yake yi a Ukraine. Wasu daga cikin jigajigan Rasha sun bayyana rashin amincewarsu da harin, amma ana ci gaba da kai hare-hare na Rasha wanda yanzu haka ya fi mayar da hankali a gabashin Ukraine bayan da Moscow ta kasa hamɓarar da shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ko kuma kwace babban birnin ƙasar na Kyiv. 'Yan sanda a Pakistan sun ce a jiya Talata wasu 'yan ƙasar China uku da direbansu sun mutu a wani harin ƙuna bakin wake da ake kizo da tan an kai musu kan motar ɗaukan kaya a birnin Karachi da ke kudancin ƙasar. Manyan jami'an 'yan sanda sun shaida manema labarai cewa waɗanda abin ya shafa na tafiya ne zuwa wata cibiya da ƙasar China ta gina a birnin lokacin da fashewar ta afka motarsu a ƙofar shiga. 'Yan ƙasar China da aka kashe sun haɗa da daraktan cibiyar da ke ɗaukan azuzuwan karatun digiri na biyu na China da malamai mata biyu. Wani ɗan ƙasar China da direban 'yan ƙasashen waje ɗan ƙasar Pakistan sun jikkata sakamakon harin. An bayar da rahoton cewa wata haramtacciyar ƙungiyar 'yan aware ta Baluch wadda aka fi sani da Baluch Liberation Army ta ɗauki alhakin kai harin, inda ta ce wata mata 'yar ƙunar baƙin wake ce ta kai harin. Har yanzu dai ba iya tantance ikirarin 'yan bindigar ba daga majiyoyi masu zaman kansu. Ƙungiyar BLA ta ɗauki nauyin harin bindiga daban a shekarar 2018 kan ofishin jakadancin China da ke Karachi wanda ya kashe jami'an tsaron Pakistan biyu.
Jiwa ba Safilu zai kawo mana ƙarshen labaran duniya, amma yanzu bari mu leƙa Kamaru. A yau ne a Zurich hukumar kwallon kafar duniya ta rufe shafin cece-kuce da ke tsakanin kasashen Algeria da Kamaru tun lokacin da kasashen biyu suka gabsa wasa. Wannan na zuwa ne bayan da kasar Algeria ta tuhumi alƙalin wasa da laifin karɓar na goro a hannun Kamaru. Ga rahoton wakilin muryar Amurka Muhammad Radio daga Kamaru.
Yau a Zurich, hukumar ƙwallon ƙafa ta rufe shafin cece kuce da ke tsakanin kasar Kamaru da Algeria tun ranar da ƙasashen biyu suka gwabza. Kasar Algeria na tuhumar Bakari Gassama, alkalin wasa da laifin karban na goro a hannun Kamaru, a saboda haka ya rufe ido game da duk wani abin da ya shige. Hukumar ta yi da gaske gwajin bincike da kuma tarurruka daban-daban domin gane bakin zare. Wata majiya na nuni cewa cikin hukumomin kasashe 197, kasashe hudu ne kawai suka bukaci a sake wasan. Kasashen sun hada da Senegal, Cote d'Ivoire, Egypt da kuma Algeria. Shugaban hukumar ƙwallon ƙafan duniya ya ce idan akwai laifin da alkalin wasa ya yi, kwamitin zantarwa ne ke da alhakin hukunci. Malam Umaru Abdulaziz ya ƙara da cewa
Amin nefsan ka prevent this an soma Kamaruna dukan Angleterre aka arbitre erreurin arbitre bama ya bama Angleterre penalty ju suka yi marking contre mu suka dake mu suki ferke match kare a 3-2 Amin nefsan ka prevent 18 Kamerun shili muka saka bi arbitre yake za mu ce a saki ko ba haka ba muka yi hakuri muka tafi kasan nasu muka je muka yi 2-0 fuwe anan a gaban duniya ya fadi a Lyon a Gernan a Lyon ya fadi a gaban duniya sai blate bai tsaye da wasa ba akwai abin da ya fi rai a duniya amma yace football do continue haka muka yi hakuri muka yi wasa
wannan sanarwan ta dakile duk wani sa rai da kasar Algeria ke yi da kuma taka makorofi da koke da kasan ta kenan take ta yi duk da yake a fagen wasan ƙwallon ƙafa koke an batun furuci na muzanta abokin takara basu taba hana ruwa gudu ba haka zalika dokokin FIFA basu yarda da wata ƙasa ta zo tana juya sauran ƙasashen kaman waina ba manuniya na nunin ƙarara cewa za a yi gasar ƙwallon ƙafan Qatar ba tare da Algeria ba tunda a shafin sadar da zumunta hukumar ta fasa batun sayar ma da kasar Algeria tikiti Sadu Yauba dan jarida ya ƙara da cewa
An entity or a country decision has...
Tsararrun mutane ko kuma ƙasa ba za su iya tilasa ma hukumar ƙungiyar ƙwallon ƙafan Afrika, CAF, ko kuma hukumar ƙwallon ƙafan duniya, FIFA, ko sake wasa bayan an riga an yi ba. Domin abin da yasa waɗannan wasanni na yiwuwa ne bisa ƙa'idan jadawali da aka tsara aka kuma shimfiɗa.
In that particular case...
Laifin alkali ko kuma wata masifa da za ta samu dan wasa ba su taba hana ci gaban wasa ba to shi fa uban bikin Bakari Gassama kwamitin zantarwan alkalai da ma hukumar ƙwallon ƙafa ba su ce komai ba kenan ba komai Muhammadu Rabiu Damba muryar Amurka daga nan gaundar cibiyar Adamawan Kamaru
A gaida Muhammadu Rabiu ga sarfilu da rabaran duniya kashi na biyu.
Uku daga cikin yara hudu na Amurka sun kamu da cutar coronavirus kuma fiye da rabin Amurka suna da alamun kamuwa da cutar a baya. Cibiyar daƙile yaduwar cututtuka ta Amurka CDC ta kiyasta a cikin wani rahoto jiya Talata. Masu binciken sun bincika samfurin jini daga Amurkawa fiye da 200,000 kuma sun duba yadda garkuwar jiki ke yakar kwayoyin cutar ga waɗanda ba a yi musu rigakafi ba. Sun gano cewa alamun kamuwa da cutar da suka gabata sun yi sama sosai tsakanin watan Disamba da Fabrairu lokacin da nau'in cutar na Omicron ya mamaye Amurka. Ga Amurka na kowane zamani kusan kashi 34 cikin 100 suna da alamun kamuwa da cutar a baya a cikin Disamba. Bayan watanni biyu kawai kashi 58 cikin 100 sun kamu. Labarin ya zo ne yayin da kamfanin hada magunguna na Pfizer ya nemi izini don ba da ƙarin kuzari ga yara masu shekaru 5-11, kamar da yadda mutane masu shekaru 12-17 za a iya yi musu. A cikin rahoton na CDC, haɓaka mafi girma shine a cikin ƙananan yara, adadin waɗancan 17 da matasa masu maganin rigakafi ya tashi da kusan kashi 45 cikin 100 da Disamba zuwa kusan kashi 75 cikin 100 a cikin Fabrairu. Daga ƙarshe jiya Talata kamfanin motoci na Tesla ya yi asarar dala biliyan 126 ƙimarsa saboda fargaban masu saka hannun jari cewa babban jami'in zartarwa Elon Musk na iya sayar da hannayen jari cikin dala biliyan 21 don siyan Twitter akan kuɗi dala biliyan 44. Kamfanin Tesla ba shi da hannu a cikin yarjejeniyar siyan Twitter. Duk da haka, an zuba ido a jarinsa bayan da Musk ya bayyana ta inda kuɗaɗen na sayan Twitter zai fito. Faduwar da kashi 12.2 cikin 100 na hannun jarin Tesla a jiya Talata yayi daidai da faduwar dala biliyan 21 na darajar hannun jarin sa na Tesla. Daidai tsabar kuɗi dala biliyan 21 da ya kulla a yarjejeniyar zai bai wa Twitter. Wani manazarci na Webbash Securities, Daniel Ives, ya ce damuwa game da tallace-tallacen hannun jari mai zuwa ta Musk da yiwuwar sayan Twitter ya shagaltar da shi akan hannun jarin Tesla.
To a gaida Sarfilu Hashin Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba, mu shakata da wannan waƙar. Manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16:25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko muryaramerica.com ko kuma sashinhausa.com. Yanzu kuma sai maimacin shirin ciwon ƴa mace.
Assalamu alaikum mai sauraro, barka da hantsin wannan rana, kuma barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon ƴa mace daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. Idan mai sauraro ya kasance da shirin ciwon ƴa mace a makon da ya gabata, mun tattauna da daraktan sashin jinsi a Jami'ar Nasarawa a Najeriya, Farfesa Hawwa Muhammad Mai Noma, da barista Aisha Ali Tijjani, lauya mai zaman kanta a jihar Kano kuma ɗaya daga cikin lauyoyin da suka wakilci ƙungiyoyin matan Nigerian Women Trust Fund a game da nasarar da suka yi a shari'ar da aka gwabza tsakanin ƙungiyoyin matan da gwamnatin tarayyar Najeriya akan baiwa mata kaso 35% na madafin iko a cikin gwamnati. Kuma mun kwana akan bayanan barista, inda take cewa
to ta ina ne ai na aka ga muna fada sau nawa aka raba mu, ai ba magana ba ma kaunar kanmu bane, ba ma kaunar kanmu, muka hada kanmu muka je muka nemo wa kanmu wannan hukunci, duk ba haka bane. Maza na fadan wannan kalma ne dan su kara kansu kaimi wajen ci gaba da dakire mata a duniya da kuma ci gaba da take mata haƙƙinsu, amma ba wai ganin mata ba sa son kansu bane, su suke gaya wa kansu, kuma ba haka bane, su ci gaba da gaya kansu, mu kuma muna nan muna daukan mataki.
To a yau za mu tashi akan bayanan Farfesa bayan da ya mata tambaya kamar haka. To Farfesa, menene mahimmancin wannan yunkuri da kuke ta yi alhalin maza suna wadatar da gidajensu gwargwadon iko ga kuma damar da suke baiwa mata su ƙara ilimi ko kuma su yi aiki wani lokaci ma duka gabaki daya?
Ai idan ka riga ka yadda mace zaka fita an daina wannan kullai, ai ka gama magana, to meye amfani ka ce wai a ta tafi ba zaka dawo da wani abin da zai amfanar da gida ba, to zaka tafi ka zaka bata zata shiga gurin wannan zata fita wurin wannan ba abin da zai amfanar da ita, kaga akwai matsala. Matan nan za su yi abin da za su zo su taimaka ma gida ne. Yanzu misali daukan nauyi na iyali ya fara komawa ga mata. Miji baya nan a lokacin da mace za ta gyara ɗa ta tura shi makaranta ya dawo, yana buƙatan pencil, yana buƙatan biro, za a sai mishi wannan, za a sai mishi wancan, har wani lokaci wanda yana ta fitar na ita za ta yi tattali ta kukuta da biya kuɗin makaranta ina ta samu wani abu ta yi. Idan har wannan macin tana da irin wa'annan dabaru da za ta iya ga cewa ɗanta ba ta fashi ya wulaƙanta ba ta sa shi a hanya nagari ya yi karatu ta bayar da duk abin da zai bayar, a ce ma ba ta da wannan ilimin da za ta yi tunanin cewa dan ya tafi makaranta ba za ta so ta baddanta da yunwa da kayaya ga guba za ta tsaye da za ta kukuta dan nan ta tuka abin da za ta har shi kanshi yake dawowa ya ce wai ina dabarar da kika yi au ka san cewa tana da dabara to shine za ta kaibar ta ta wannan dabarorin ta zo ta bunkasa muku rayuwa ba ai rashin yin haka shike haifar da ƴaƴa waɗanda ba su da tarbiya ba su da nagarta amma idan uwa ta tsaya ka bata wannan daman to insha Allah gida za ta kyau waje ma za ta kyau tsaro za ta bunkasa kuma ƴaƴa za a samu nagartattu za a ba su ilimi ingantacce za a ba su tarbiya ingantacce dan duk abin da muke magana din na diya ta Allah ka tattalin arziki idan ba ta da abin da za ta yi ta ba da ya ci ko ta hada mishi abin da zai yi ya je ya nemi ilimin nan kaga akwai matsala to kuma dole ka bata wannan dan daman nan ta samu abin da za ta samu ta yi tattalinsa har kai ma ka samu abin da za ka samu
barista kasancewar kiyar arewa ce kuma al'ada da addini yana matukar tasiri a rayuwar dan adam sai ki ji ana cewa daidaito tsakanin mace da miji bai dace ba yaya wannan al'amari yake domin wani zai yi tunanin cewa ai yanzu ana kokari a ce namiji daidai yake da mace
to a ina aka ce daidai ne to ai wannan al'ada ce ba addini bane al'ada ce ta zo da wannan amma a addinance inda ya bamu daidaito ya bamu daidaito gurgurdan iko me yasa nace miki misali idan kika duba da farko musulunci da yazo ai mace ma ba ta ragata binne ta ma ake bakin cikin haihuwar ta ake to wai waye ke binne wannan mace ne ko namiji namiji ne yake binne wannan waye ke tsanarta ne in an haife ta waye ke bakin ciki a masa bishara mace ce ko namiji ko ba namiji ba to ashe shi ya tsani mace ba mace ta tsani kanta ba da musulunci yazo musulunci ya kwato wa mace haƙƙinta daga cin zarafi a hannun namiji na farko sai ya haramta kashe ta wa aka hana ne aka ce sai ka ciyar da ita ma kuma aka ce in kare ni ƴan mata guda biyu kai musu abin da ya dace ka ba su ilimi suka girma kai musu tarbiya annabinmu na rahama sai ce zaka zo ranar alkiyama ni da kai kamar haka man ala jariyatayn ta akai aka rene maza guda biyu saboda an san su suke zalunci su suke kashe matar su suke tuzarta ta aka ce kuma daga yanzu a aure ta a mutunta ta haramun ne kai subjecting into sexual violence matakka matakka ce karka bada ita haya karka neman kuɗi da ita ba abin da ake a lokacin jahiliya bane waye yake yin wannan namiji ne ko mace hakan nan hakika girma gurma wata ran danki ne zai ci dake ya aurar dake ya kula dake kuma naki yana kankashin fulanki ba wanda zai ce miki dame kuma ba wanda zai tusa saki baya to wani irin gata ne musulunci bai wa mace ba kin ga dai annan ko takaitaccen wannan darasi haƙƙin namu rayu daidai ne yadda namiji yana jin ra haƙƙin sa zai rayu to mace ma tana da wannan haƙƙi daidai da naci kai ɗaya ne ba inda ya bambanta tunda aya ta tabbatar innal muslimina wal muslimat wal mu'minina والمؤمنات والقانتين duk magana ta ibada iri ɗaya ne ko da yanzu muna watan azumin Ramadan an ce ga guda nawa ne na mata guda nawa ne maza duk tare zamu dauka tare zamu kai hukuncin da ya hau kansa hukuncin da ya hau kai nani sallah ma iri ɗaya muke akwai bambanci to duk wannan abun a ina aka ce za a yi daidai sun kin ga kenan duk wanda yake cewa wai babu equality a musulunci ko dai karatun sa bai je nan ba ba a budo babun ba ba a zo ba amma musulunci tabbas equality haƙƙi na daidaito gurgurdan iko ya kasa a inda aka bada haƙƙi na cancanta shine equity wannan wata magana daban haƙƙi ne na cancanta misali a gado an ce ka santa biyu ka san mace daya wannan kin ga haƙƙi ne na cancanta kuma da ne miki bayani ai na ga ya miki ma mun fi su morewa wallahi
professor to yanzu wannan matsala ta kau yanzu menene kuma ake hankoro
yanzu gaskiya abin da ke gaba shine yadda za a aiwatar da abin da aka kotu ta yanke ta ce ai mun riga mun sani za a ce wai zaka ja raƙumi zuwa teku amma ba zaka sa shi dole ya sha ruwa ba haka ne kuwa raƙumin da kansa zai sha ruwa idan ya ji kishi amma kuma mu mun san cewa ba za mu iya yi mu kaɗai ba sai hadda maza za a yi to maza su sani cewa duk wannan abin muna so mu gudu tare ne mu tsira tare kun riga kun sani cewa mu dabarun yadda za a yi a tafiyar da ayyukan gida da tarbiyya da komai yana wuyanmu to mu dabaran mu ta kai makura ta kai karshe yanzu dan zamani na sauyawa yanzu idan ba hada da abubuwan da zai taimaka a samu karin dabarorin da ba za a samu ai wannan ba saboda haka mu mazaje muna so mu hada karfi da karfe da kuma ga cewa an samu a aiwatar da wannan abin gwamnati ne ta fada da bakin ta so saboda haka tunda yanzu kotu ta bamu wannan dama akan cewa lallallalle haƙƙin mu da kace za ku ba mu nan a ba mu to mu ba mun muna so mu ce wai a dole dole kotu ta ce dole amma mu muna so mu bi ku da lallashi kuka rike a guri ko zai muku amfani ba, to ina amfanin abin da za ku rike ba zai muku amfani ba. Idan kuka ba muku insha Allah, idan muka namu dabarorin ba za ku yi da na sani ba. Yanzu mu abin da muke kokari mu ga cewa an yi shine za mu bi diddigi, mu bi duk inda za mu bi mu ga cewa fa mata sun samu shiga.
Barista, bari mu taɓo batun siyasar mata.
To,
daga cikin matsaloli da mata suke gani ana samu musamman a nan Najeriya, jam'iyyun siyasa ba sa baiwa mata shugabancin jam'iyya. Idan a ba su shugabar mata, ta yaya za a samu mata su shigo wannan tafiya tunda yanzu wannan matsala ta kau?
Kamar yadda kike magana, majalisar tarayya ko kuma jam'iyyu na siyasa ba a ba mata dama. Ai, abin asali ya faru daman tun farko ba a sa mace a cikin zancen, shi isa babu ita. Kuma da kika ce ana ba su shugabannin mata, women leaders kenan, to a iya election observation din da nayi a rayuwata, ni na sha ganin women leader namiji, sai ki ji an ce women leader ta guri kaza Fatima, sai ki ga kawai namiji ya bayyana. Wai dan in gaya miki handamar da baba keren inda ta yi yawa. Yanzu wannan abu ya zo, ba yanzu ya zo ba, to ai renan shi zami. Daman magana ce ta ba yanzu yanzun nan za mu ga yadda muke so ba. Magana ta mai hawa sama ce ya taka takarda, ai ko ba komai ya rage, to mun rage. Kuma muna nan inda kudirin zuwa, ai sannan ba ta hana zuwa, sai dai a dade ba a je ba. Kuma mu ta bamu iya ba baki nan ba, daman ta ina za mu fada da su.
To mai sauraro, a nan za mu karkare shirin ciwon ƴa mace a yau. Amma idan Allah ya raya mu zuwa makon gobe, za mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakin namu, barista Aisha Ali Tijjani da farfesa Hawwa Muhammad Mainoma, sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu, ni Aisha Mu'azu nake cewa mu ne lafiya.
Yanzu kuma lokaci ne da Muhammad Awal Garba zai kawo mana sharhin jaridun Kamaru.
Don fara shi jaridun namu na wannan makon ne da jaridar Afrimedia. Allah farkon shafin ta yabawa ministan tsaron kasar jamhuriyar Kamaru Musa Joseph Beti Asomo wajen namijin kokarin da ya yi na yakar maharan Boko Haram a jihar Arewa mai nisa. Kuma ministan da kansa ya yabawa dakarun tsaron kasar jamhuriyar Kamaru wajen jajircewa da suka yi domin mulkushe hare-haren yan ta'adda na Boko Haram wanda suka samo asali ne daga kasar tarayyar Najeriya. Jaridar da misaje kuma ta wallafa cewar an asalin arewacin kasar jamhuriyar Kamaru matasa yanzu haka sun fitar da waɗansu bayanai wadda suke suna goyon bayan ɗan shugaban kasar jamhuriyar Kamaru wanda ake kira Frank Biya. Sun ce su kan a ta ɓangaren su shi ne ya kamata ya gaji kujeran mahaifin nasa a zaben da za a gudanar mai zuwa manan da shekaru biyu masu karatowa. Sai kuma jaridar Lujo anda ita kuma ta ce kotun TS ta gurfanar da tsohon kantoman birnin cinikayyar ƙasar jamhuriyar Kamaru Duwara Musa Prince Tone-Tone a yayin da ake bincikensa kan almudahana da waɗansu maƙudan kuɗaɗe na gwamnatin ƙasar jamhuriyar Kamaru. Sai kuma jaridar Ekohosante anda ita kuma ta yi bayani cewar ministan lafiya na kasar jamhuriyar Kamaru Musta Malula Malashi ya ce yanzu dai hukumar tasa tana ci gaba da gudanar da aiki ka'in da na'in domin kauraruwar cutar nan ta kwalara a kasar jamhuriyar Kamaru. Ta ce kuma tana kokari matuƙa gaya, za su yi kokari su ga cewar sun cimma matsaya wajen yi wa duk al'umman kasar jamhuriyar Kamaru allurar rigakafi domin za a shiga lungu da saƙo birni da ƙauye daga cewa an tabbatar da wannan allurar ga duk mazauna kasar ta jamhuriyar Kamaru. Jaridar Kalara kuma cewa ta yi yan adawan kasar jamhuriyar Kamaru yanzu haka sun fara bayar da waɗansu shawarwari na game kansu waje ɗaya domin tunkarin zaɓe mai zuwa na shugaban kasar jamhuriyar Kamaru wanda suke nema su cimma burin su wajen ganin cewa sun tabbatar ga shugaba kwaya ɗaya tilo wanda zai kara da shugaba biya. Sun ce muddin dai idan ba su yi haka ba ba za su iya kwace wannan kujerar daga hannun shugaban kasar ba, wanda yanzu haka ya kwace shekaru 40 a kan karagan gadon mulkin kasar jamhuriyar Kamaru. The Guardian Post kuma ta kasar jamhuriyar Kamaru ta ce har yanzu dai tsuguni ba ta kare ba a bangaren yan awalan kasar jamhuriyar Kamaru, inda yanzu haka masu dauke da makamai suke ci gaba da kai harharen su kan al'ummar da basu gani ba a bangaren na yan awalan. Za mu kammala shirin jaridar namu na wannan makon ne da jaridar The News, inda ita kuma cewa ta yi yau shekaru 4 kenan da yan awali suke dauke ba dadi a bangaren masu amfani da harshen Ingilishi, sai dai har yanzu jami'an tsaron kasar jamhuriyar Kamaru suna ci gaba da nuna jijiya wajen ganin cewar an kakkabe masu dauke da bindigan, amma hakan yana kawo tseko ga al'umman wannan bangaren, wanda zaka ba sa gudanar da kasuwannin su, waɗansu kuma ba sa kai ƴaƴan su makarantun zamani a bangaren na ɗan awali. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Gaida Muhammad Awal Garba. Masu sauraro, yanzu kuma bari mu saurari nasiha akan falalar azumin watan Ramadana.
Suna na Muhammadu Mala, wanga kwana goma na ƙarshe mu bada himma don mu samu lada. Kamu manta da cikin wanga kwana goma na ƙarshe shine adda koi wani dare mai daraja wanda ake cewa daren Lailatul Qadr. Ladan da ke cikin shi kamu yi wasa mu bada himma mu yi kokari mu samu wannan lada. Tunda shi azumi abu ne na rayuwa. Bana mun ga azumin bana ba mu san ba abin da bade zai. Kenan shine nake jan hankalin matasa. Kuma yau abu mai dadi in kuka je masallatayya duka nan gare a birnin da magaram ku lura da masu bada sallah masu jin sallah duka yawanci in kun lura matasa ne. Kenan yana nuna da sun gane da yau tsiranmu yana cikin sanin addininmu. Yanzu ba matasan yanzu ba irin na da bane, sun yi karatu sosai, ko ina kuka je kuga su ne ke limanci, suke bada sallah, suke wa'azi. Wannan yana dadi vraiment ga rayuwar matasa sosai. Ma ka ci gaba dan da wanga wata don daraja shi ma ba a ga wani hayaniya da komi da kuna ga kowa mai da hankali wajen addini. Kenan shi mun san da tsiranmu yana tare da addininmu, kuma nan Niger kasa ce ta musulmai, nan ta magaran ma an san mu bisa harkar musulunci. Shi yasa ne nake so duk matasa mu bada hankali bisa addini mu samu wanga lada. Muhimma kasan mu addu'a bisa wanga tashi hankalin da ya shahi kasan mu da kasashen Afrika, kuma mu yi fata dukkan musulman duniya Allah ya ba su kwanciyar hankali. Tunda yau ko ina kuka je kuga kasan musulmai suna cikin haula'i. Na wanga lokaci inda addu'o'i ana karɓar su mu bada kokari mu samu kasashen mu ci gaba mu samu kwanciyar hankali.
Madalla, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma fa a takaice.
Jiya Talata, Amurka da kawayenta sun nuna cewa suna tafiya cikin sauri da ƙarfi don tallafa sojojin Ukraine don yakar mamayar Rasha na watanni biyu. Da farko Amurka tana buƙatar makonni don tura kayan aikin soja da kayan yaƙi zuwa Ukraine. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya shaidawa kwamitin harkokin waje na Majalisar Dattijai za a iya aika sabbin makamai ga 'yan Ukraine cikin kwanaki uku. Babban lauyan gwamnatin Amurka ko Attorney General Merrick Garland ya faɗa jiya Talata cewa gwamnatin Biden tana goyon bayan dokar da za ta buƙaci wasu kuɗaɗen da ake kwacewa daga hannun 'yan mulkin mallaka na Rasha su tafi kai tsaye zuwa Ukraine. Wannan ba halin da ake ciki ba kenan. Galin ya shida wa kwamitin kasafin kuɗi na Majalisar Dattawa, yayin da 'yan majalisar suka yi masa tambayoyi game da kaddarori da ma'aikatar shari'a ke kwacewa daga hannun wasu makusanta kuma hamshakan attajirai na shugaba Vladimir Putin bayan ya mamaye Ukraine a ranar 24 ga watan Fabrairu. 'Yan sanda a Pakistan sun ce a jiya Talata wasu 'yan ƙasar China uku da direbansu sun mutu a wani harin ƙuna bakin wake da ake kizartan an kai musu kan motar ɗaukan kaya a birnin Karachi da ke kudancin ƙasar. Manyan jami'an 'yan sanda sun shaida manema labarai cewa waɗanda abin ya shafa na tafiya ne zuwa wata cibiya da ƙasar China ta gina a birnin lokacin da fashewar ta afka motarsu
a kofar shiga.
To masu sauraro, ana muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi. Sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumel wanda ya tayar gabatar da shirin da kuma Solomon Abo da ya bada umarni da ma injiniyan namu na yau. Ni ce taku Hadiza Kyari nake muku fatan alheri. Ku huta lafiya. Ma assalamu.